بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri, wanda insha Allah za mu tashi ne kan aya ta 40 daidai a suratul baqara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya datar da mu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأقيموا الصلاة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
معنى يتي ثم خصص النداء صنع الله مدفكين سركي sai kebe kira, ya kebanta kira, ya kira na musamman kenan, ni bani Isra’il ga bani Isra’il, wato ‘ya’yaye da jikokin annabi Yaqub alaihi salam. Li’annahum a’lamun nasi zalikal waqt, domin su ne mutanen da suka fi yawan sani sanin addini a wannan lokaci. Su ne suka gaji sanin attaura da littafan da Allah ya saukar a bayanta. Allah ta'ala ya ce, ya bani Isra’il, ya ku ‘ya’yan Isra’il, ya ku ‘ya’yan Isra’il, wa bani Isra’ila hum al’asbaɗu al’isna ashara, wato su bani Isra’il su ne jikoki goma sha biyu, wato ‘ya’yaye goma sha biyu, ko da ke ana nufin su ‘ya’yayen da zuriyoyinsu, Yusufu wa ikhwatuhu, auladu Yaqub, annabi Yusuf da ‘yan uwansa goma sha ɗaya, ‘ya’yan Yaqub alaihi salam. Wa Isra’ilu huwa Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi musallatu wassalam. Kuma Isra’il ɗin da ake ta faɗa, ake ta nanatawa, shi ne dai annabi Yaqub ɗan Ishaq ɗan Ibrahim. Tsira da aminta Allah ya tabbata a gare su duka. Wa ma’ana Isra’il Abdullah bil Abraniya. Abin da ake nufi da kalmar Isra’il, wato Abdullah bawan Allah, da harshen Ibrananci, yaren Hebrew wanda ko yanzu Isra’ila yaren da suke yi kenan, wato bawan Allah. Da ahun bil mulatafa, Allah ta’ala ya kira su da tausasawa cikin sauƙi da lumana. وذكرهم بنعم الله عليهم وعلى آبائهم. الله مدوكين سركي يا تنا تدى بنو إسرائيل واتو يهودا da suke rayuwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su nimomin da Allah ya yi akan su da kuma iyayensu can baya kakanninsu. Allah ta'ala ya kira su da cewa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ku tuna da ni'mata baiwata wacce na yi ta na ni'imta ku da ita, ku tuna ni'mata da na ni'imtar a kanku. Ay ala abaikum, wato ni'mar da na yi wa kakanninku abinda kuke alfahari da shi, wanda shi ne tushen darajarku da alfarmarku da kuke takama da ita a yanzu. Minal inja'i min fir'aun, wato tserarwa daga zillar fir'auna da jama'arsa. Dan kafin Allah ta'ala ya kwace su daga hannun fir'auna da jama'arsa, an bautar da su, an nuna musu wariyar al'umma. Kibdawa mutanen fir'auna su ne maɗaukaka, don haka kullum banu Isra'ila su ne wahalallu, su ne mawahalta tamkar bayi. To Allah ya halakar da fir'auna da ainihin jigajigan masu jagorancin wannan zaluncin, ya tserar da su. Wa falqil bahri, wato da tsaga kogi, lokacin da za a halaka fir'aunan kenan. Fir'auna da jama'arsa, sojojinsa, rundunarsa sun ci so su a gaba domin su halakar da su. Allah ta'ala ya tsaga kogi, annabi Musa da rundunarsa, jama'arsa ta banu Isra'ila suka ratsa suka wuce suka tsira. Fir'auna da jama'arsa su kuma Allah ta'ala ya hankaɗa su ciki, kuma aka kwance ruwan aka halakar da su. Wata zilin gamam, da kuma wani lokaci da suka yi laifi aka sa su makuwa yawon ɓatan kai a wani daji. To sai aka sanya girgije ya yi musu limshi domin kada zafin rana ya kona su. Wa gairi zalika, da wani wannan kamar sauko musu da sassaukan abinci wanda bai buƙaci wata ɗawainiya ba, abinda ake kira almannu wassalwa da dai sauransu. To ku tuna da duk waɗannan bayan tashkuru ha bi da'ati, ku yi wa Allah godiya, ku yi min godiya a kai a kan ni'imomin ta hanyar yi mini biyayya. Dama godiya ta haƙiƙa, abinda ake kira ashukur, shi ne wanda aka yi wa ni'ima ya yarda ya amince cewa Allah ya yi masa ni'imar ɗaya kenan, sannan ya yi amfani da ni'imar ta hanyar da ta dace, sannan kuma ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya a gabake ɗayan abin da yake da iko a kansa, duba da yadda Allah ya ɗauka kashi na imta shi. To Allah ya kira su izuwa ga wannan. Wa awfu bi ahdi, kuma ku cika alƙawarina, wasiya da na yi muku a baya cikin littattafanku, to ku yi aiki da ita ku cika. Allazi ahituhu ilaikum min al-imani bi Muhammadin, wasiya da na yi muku cikin littattafanku kan cewa duk wanda zamaninsa, rayuwarsa, lokacinsa ya riski annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to lallai wajibi ne ya yi imani da shi kafin ya tsira. Wajibi ne ya yi addinin musulunci ƙarƙashin wato biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kada wani ya ce zai ci gashin kansa, ko zai taho ya ci gaba da tafiya da yake a kan tsada ba tare da ya bi shi ba, sannan ya tsammani zai tsira. A dole sai an yi imani da shi. Allah ya wajabta wannan a Taurat da sauran littattafan da suka biyo baya. أوفي بأهدكم إذا كنت هكا زنتك على قوارنك دنيمك إن كنتك وسيعة alƙawarin da nayi da ku ko na dora muku to zan cika muku alƙawarina abinda nake zan yi muku zan muku ai allazi ahituhu ilaykum min sawabin alayhi bidukulil janna alƙawarin da na daukan muku in kun yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cewa za ku shiga gidan aljanna za ku samu babban sakamako yawan lada za ku shiga aljanna to zan cika muku wannan Allah ta'ala bai taba saba alƙawari ba sai dai sabawa ko sabani ya kullo daga dan adam wa iyaya farhabun kuma ku ji tsoro na ni kadai kada ku ji tsoron wani abu ay khafuni fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi ku ji tsoro na ni kadai wato ya zama ba ku karya alƙawarin ba ba ku kasa cikawa ba ku ji tsoro na ni kadai kada ku ji tsoron wani na kada ya hana ku cika alƙawarina kada ku ji tsoron talauci saboda yankewar wani abu da kuke samu daga mabiyanku ko kuma daga sarakuna ko kuma ku ji tsoron rasa matsayi da jagoranci da kuke tunani duka ba wannan bane ku ji tsoro na ni kadai wanda ya ji tsoron Allah ya rabu da mutane to Allah sai ya san masa dawainiyar mutane sai ya kare shi wanda wannan shine abin da ya tabbata amma wanda ya ji tsoron mutane ko kwadayin wani abu a gurin su yasa ya saba wa Allah to sai Allah ta'ala ya bar shi da mutanen kuma ba za su iya masa ba sai ya fallasa ya kunyata da su wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum sannan ku ba da gaskiya da abin nan na saukar wato alqur'ani min alqur'an ba min din bayani bane a tabi'i dai bane bayani ne wa aminu bima anzaltu ku ba da gaskiya da abinda na saukar da shi min alqur'ani wato alqur'ani ba wani abu na alqur'ani ba qur'anin gabake dayan sa musaddiqan lima ma'akum wato wanda ke gaskata abinda ke tare da ku shine at-taura alqur'ani ababin aqida da kuma mayar da mutane su zama su biyayya ga Allah shi kadai subhanahu wata'ala da aiki wato ƙarƙashin bin manzansa kamar yadda at-taura tabbatar da haka haka injil a alqur'ani ya tabbatar ma'ana abinda at-taura littafin at-taura ya bayyana ya tabbatar na aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da saukar da alqur'ani to shine alqur'anin da ya tabbatar bi muwafaqatihi lahu fi isbati tauhid wan nubuwa wato alqur'ani yayi daidai da at-taura wajen tabbatar da tauhidi da kuma annabta lillatafan Allah al-kutubus samawiyyah al-tafai na sama abinda suka zo da shi shine bautawa Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala da kuma koyi da manzanni karbar karantarwa ta bautar Allah din a hannun manzanni to at-taura abinda ta zo da shi to irin sa ne alqur'ani ya zo da shi alqur'ani bai zo da wani abu sabanin wannan ba at-taura littafin at-taura bai zo da halatta bautawa wani tare da Allah ba kamar yadda alqur'ani ma bai zo da wannan ba duka abinda suka zo da shi shine tabbatar da tauhidi da kuma ingancin annabta wala takunu awwala kafirin bi aka ci Allah ta'ala yace kada ku kasance farkon wa'anda za su kafir cewa shi wannan littafi na alqur'ani kada ku kasance farkon wa'anda za su kafir cewa alqur'ani daga ahlul kitab kada ya zamanto ko ahlul kitab yahudawa da kuke kewaye da madina waɗanda kuke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka saukar da waɗannan ayoyi a tare da ku kusa da ku ku zamanto farkon waɗanda za ku bijire ba ana nufin farkon masu kafirta a wannan al'umma ba domin mushrikai sun riga su ƙaryatawa farkon aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da ikra da ya fuskanci mushrikai da yawa ai ba su yadda ba kenan in a gabaki ɗaya ne mushrikan su suka fara kafircewa kafin a fuskantar da wannan magana zuwa ga banu isra'il amma dai a nan ana nufin kada ku kasance farkon waɗanda za su kafircewa alkur'ani daga cikin ma'abuta sani daga cikin ainihin ma'abuta littafi ko da wannan batu ya fara zuwa kanku cikin ahlul kitab to ana jan hankalinku ku yi imani ku ba da gaskiya kada ku kafirce menene illar li'anna khalafakum tabawan lakum fa yasmuhum alaikum domin wa'anda za su biyo ku da baya za su zamanto masu binku ne ya'yayanku mabiyanku almajiranku al'ummarku sai su bi ku su ji taku in kun ce musu alkur'ani ba gaskiya ba ne in kun ce musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzon gaskiya ba ne to in sun bi ku a kai sai zama fa ismuhum alaikum zunubin batar da su yana kanku wanda ke su ma din ba za su tsira ba tunda Allah ya yi musu hankali da idraki sai da ana nufin wato za a ɗora muku ninkin zunubi wanda ya batar da wani to babu shakka yana da ƙarin zunubi fiye da wanda ya batan ma'ana wanda ya kira zuwa ga bata ya batar da waninsa to za a rubuta masa zunubi kamar yawan zunubin wanda ya batar ko wanda ya batar bayan zunubinsa shi asali sauran batattun kuma su ma kowa sai halaka da daidai zunubinsa domin ko su din ma mukallafai ne an kallafa musu su yi aiki da hankali da basira amma san biyayya ga shugabanninsu ko kwaɗayin wani abu ya saka suka bar gaskiya wannan wato ba zai kasancewa ɓatar da su aka yi ba zai tserar da su ba shi yasa Allah ta'ala da ya ambata cewa Fir'auna ya ɓad da mutanensa su ma mutanen kuma ba su ba kyale su ba fasa haffa ƙaumahu fada'u innahum kanu ƙaumahu fasiqin ya ɗauki hankalin mutanensa ya ɓatar da su sun masa biyayya to amma lalle su ɗin ma dama kangararru ne haka yake galibi wato wanda za a ɓatar da shi duka to yana ba da taimako kan a ɓad da shi ɗin yanzu nan za ka kafa ko ka hura wutar makaranta za a karantar da alkur'ani za a karantar da shari'a ka ce mutane ku zo mana kyauta za a karantar da ku an zo har inda kuke kyauta za ku zo ku kasa kunne ku je bayani sai ga mutane sun ƙi zuwa sai yan kalilan amma inda za ka zo ka kafa wani abu na shaidanci da fajirci za ka yi mamakin irin yadda za a yi dandazo a gurin ana ta turereniya ko da ma cewa kai za wani lokaci ko da ka ce za a ɗan ba da wani abu ko da ko za a sha ɗawainiya a taho daga wani wuri saboda akwai wato biyan buƙatar san rai san zuciya sha'awa to kaga wanda ya nishaɗantu don ya zo ya biya buƙata ta sha'awar ransa ta dalilin wannan aka ɓadda shi kaga shi ya janyo wa kansa to amma dai waɗanda suke jagorancin ɓatarwar su ne wato suka fi yawan zunubi ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون حكى الله تعالى يتي ذا ذوكي ذنبان سو ذا ذنبان وإن ذا تكي بتروا أران تاشين قيامة للي يايموني أبن ذا ذا ذوكانا كاين ذنبي الله شريده يتي
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا kada ku musanyi amfani kadan na duniya a madadin ayoyina. Wato Allah ta'ala yana fada wa malaman yahudu, malaman ahlul kitab, cewa abinda suka sani na sahihancin annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, da kuma cewa Allah ta'ala zai aiko shi da littafin alqur'ani da sifarsa da bayanin inda za a haife shi har ma zuwa wurin da zai yi hijira, bayanansa da yawa da aka tabbatar da su aka adana su a littattafan suka sani. To kada ya zamanto dan kwaɗayin wani amfani na duniya ɗan kaɗan ya sa bayan Allah ya aiko shi da gaskiya su kibinsa don su ci gaba da samun wani abu na amfanin duniya a kan ɓata daga wurin mutane, don wannan kawai kada ya sa su musanyi ainihin ɓata a madadin gaskiya. Shine wala tashtaru bi ayati, kada ku musanyi wato ayoyina da wani abu samanan kalilan amfani wato ɗan kaɗan. Ayoyin da kuka sani a cikin littafanku da suka yi bayani a kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku yi aiki da su yanzu, fa sai ku zo ku musalinta kenan. Maganan ku ne malamai, malaman Yahudu, malaman Nasara da sauran abubuwan da kuke samu, duk ku bar wannan ku ajiye. Kada ku zabi amfani iwadan yasiran minan duniya, wata musaya ko maimako ɗan kaɗan na duniya. Ai la taktumuha khawfa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum ai ammatu. Kada ku ɓoye ayoyin saboda tsoron kada ku rasa abinda kuke karɓa daga mabiyanku, ga magarinku. Wannan yana faruwa da yawa, shedan yana samun damar ɓatar da mutane da yawa ko da bayan gaskiya ta bayyana a gare su, amma sai su dakire su yi ta tawili ko kuma tsanin kawai su daskare su ja su tsaya inda suke kawai su yi wa Allah gani kashe ni. Mutum ne yana ta aiki a kan bid'a da abubuwa na damfara cikin addini ko rayuwar mutane, kamar tsubbace-tsubbace da sauransu. La'alla bai fahimci addinin yadda ya kamata ba, ko ba a yi masa bayani ba. Amma daga lokacin da kuma bayani ya zo masa, ya tabbatar cewa waɗannan abubuwan bid'o'i ne, kuma wannan hanyar da yake bi ɓata ne, sani ya zo masa, kaga wajibi ne a lokacin ya karkaɗe, ya tarkata dukkan waɗannan bid'o'i da waɗannan tsatsabe-tsatsabe da surkulle da yake ta yi duk ya watsar. Kada ya saurari cewa to amma albarkacin waɗannan bid'o'in, wannan jagoranci na bid'a ko son zuciya yana samun amfani kaza, albarkacin tsubbace-tsubbace da tsatsabe-tsatsaben da yake yi yana samun abu kaza, yanzu idan ya daina ya zai yi? Ya tuna cewa Allah shi ne mai rayuwa, idan ya rufe wannan ƙofa ta shari to Allah zai buɗo masa wata ƙofa ta alhairi. To amma da yawa wannan ɗin shi ne ya hana malaman Yahudu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman tafsiri sun ambata kamar Hazin, wasu malamai da yawa, cewa yawancin abubuwan da ake yi daga baya cikin wannan al'umma na sihirce-sihirce da abubuwa na duba, da yawa ya samo asali ne daga malaman Yahudu, malaman ahlul kitab, a lokacin da suke wannan mugun wal mummunan jagoranci wa mutanensu, lokacin da suka karɓar gaskiya. Tunda ai tun dama can kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba aiki suke yi, aiki kyakkyawa suke yi da ainihin attaura din ba ko injila. In akwai wani abu kaɗan da suka riƙe na littattafan, amma mafi yawa ai sun yi taharifi, sun yi tabdili, sun cancanza don san zuciya, to a haka suke. Amma dai duk da wannan bai ɓuya gare su ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da addinin musulunci da yazo da shi shine dai abinda Allah ta'ala ya albishir da shi ya bada labarin zai bayyana kuma yau jafta su bi shi to amma da yake san sangarce san lalace da wannan kwadayi da wannan samu na duniya da jagoranci akan bata da suke tai to sai suka ga in sun bi shi za su rasa matsayin su na malanta za su rasa matsayin su na masu bada magani ko bada sa'a ko yan duba da sauransu duka suka ce kai abin da yafi musu sauki shine tunda su ne malamai su tsaya haikan wajen Musa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Musa sahihancin manzancin sa wajen yakar alqur'ani dan su ci gaba da morar abubuwan da suke mora na zalunci na bata da batarwa to sai suka zama mafi yawan su basu musulunta ba ba a samu mutum goma ba kai ko kusa daga cikin malaman su da suka musulunta ba akasarin su sun bi son zuciya neman duniya sun musayi ko sun musanya ayoyin Allah da amfani dan kadan cikin dai abin da zaka gani ko kake gani a wurin da yawa daga cikin mutane a yau mutum ne zai karanta alqur'ani mai girma ya haddace shi yazo yana rubutawa amma sai ya kuje da tsatsibe da shi ko ba haka suke yi ba da yawa suna yi zama yan damfara zama sun lalace da yawa ko kuma mutum ya ce kai idan yayi hakuri ya zauna yayi riko da shari'a ana karatun alqur'ani da hadisai da littafan shari'a ana koyar da jama'a addini ana bada fatwai gurgurdan abin da aka sani ba za a cimma wani abin kirki ba a duniya ba za a samu kuɗi ba kaza da kaza sai kawai mutum ya shiga waɗansu sabgogi na bid'o'i da hanyoyi daban-daban marasa kyau sakamakon wannan kuma sai dinga fada da sunna ya dinga fada da malaman shari'a ya dinga fada da dukkan wani wanda ya riƙe gaskiya to duka wannan yana daga cikin musanya ayoyin Allah ko ilimin addinin Allah da waɗansu amfanoni ɗan kaɗan na duniya mutum ya gwammace ya samu kuɗi ya shiga mota mai kyau ya yi gida mai kyau ya yi aure a inda yake so ya zama yana da kuɗi a asusunsa zai da ɗan taɓa zuwa wasu ɗan kwanaki in ya so in sun ƙare kuma targuntsuma ko ina ka san ƙarshen kaga wannan mummunar shawara ce Allah ta'ala ya yi alƙawari in an cika alƙawarin aiki da sani to zai cika alƙawari na baiwa duk wanda ya haƙuri sakamako na gidan aljanna to sai ya zama ba hakan suka zaɓa ba to Allah dai ya ja kunnensu misali ne su banu Isra'ila amma wato wannan fa'idar ko kuma ilimin ko saƙon ya shafi kowa da yadda banu Isra'ila da wasu su kowa bawa ne na Allah kowa wajibinsa shine ya yi aiki da gaskiya gwargwadon yadda gaskiya ta zo masa kuma tsakani da Allah ya zama in an samu ba daidai ba to sai dai nau'in ajizancin Adam ko kuma kuskure amma da gangan a zaɓi tsayawa akan tafarki na ɓata a juyawa gaskiya baya a yaƙi gaskiya to wannan hanya ce da ainihin wato shaidan yake galaba akan waɗanda ba su da rabo Allah ka kiyaye mu Allah ya ce wa iyaya gare ni kadai fattakuni ku ji tsorona khafuni fi zalika duna gairi ku ji tsorona ni kadai kar ku ji tsoron wani na duk wanda ka ji tsoransa in ba Allah bane akwai ran da zai rabu da kai ka rabu da shi akwai yanayin da zai zo ba shi da ikon komai a kanka kamar da kai ma zaka fidda tsammanin samun wani abu a gurinsa kowaye ka ta'allaka da shi yayin da rai ya zo gargara ya za a yi ai magana ta ƙare ƙarya ta ƙare duk gatan mutum duk mai tsaya masa magana ta ƙare dole za a bar duniya za a tafi lahira amma idan ka rabu da kowa mai neman ɓadda kai ka tsaya ga Allah to sai ya kawo maka mutane da za su taimake ka anin bayan ya dada kai da zai yi saboda haka ya ce ku ji tsorona ne kadai wala talbisul haqqa bil batili kada ku cakuɗa gaskiya alladhi anzaltu alaykum wato kada ku tako da gaskiyar da na saukar akan ku bil batili da ƙarya alladhi taftaruna alladhi taftaruna ƙarya da zaku kekkira addinin Allah shine riko da shari'a kansa Allah ta'ala ya ce manzon sa ya ce a wajen halattawa a wajen haramtawa a wajen shar'anta yadda za a tafi da addini komai ya zama Allah ne zai ce a littafin su ko ta hanyar sako bayanin manzansa shikenan shine gaskiya amma malami wani jagora bai da wani hurumi bai da wata dama ta kawai ya karkace ya faɗi abin da ya ga dama wai ya ce shi ma ga wani ɗan gyara nasa ko da matsayin masahabbi ne irin abin da ya faru a wannan al'umma wanda manzo Allah sama ya yi kashedi da yawa duk sanda zai yi hudu ba galiban sai ya yi wannan gargadi inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'a wa kulla bid'atin dalala kullum manzo Allah sama yakan faɗi wannan dan mutane su tsaya akan abin da Allah ya shar'anta wanda shine alhaq gaskiya kawai kada su takuda da albatil ƙarya da soyayyen zuciya amma wannan bai hana waɗansu marasa tsoron Allah wanda shaitan ya galaba a kansu wanda kuma galibi abinda ya tunkuɗa su izuwa ga wannan shine neman girma ko neman abin duniya sai ta kirkiro bid'o'i ko kuma wasu suka kirkiro aka zo aka hawo kansu aka zauna aka ɗari daidai wa daida aka ƙi yadda a sauko ba dan komai ba sai dan wa'ancan manufofi na son zuciya sai ya zama an takuɗa gaskiya da ƙarya to Allah ta'ala yana cewa kada ku ainihin ku takuɗa ku gauraya gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma kada ku ɓoye gaskiya sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma sauran dukkan wani abu da yake gaskiya ne anan ana bada misali ne kawai guda ɗaya ɓoye sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine babban laifi da su yahudu ahlul kitabi suka yi amma sun yi laifuffuka da yawa na kirkiro bid'o'i da yawa da kirkiro hanyoyin sako da yawa da karkatar da shari'a da yawa wa antum ta'lamun alhali kuna sani wal halu annakum ta'lamun annahu alhaq alhali kuna sani cewa abin nan da kuka ɓoye gaskiya da kuka ɓoye kun san cewa gaskiya ce amma san rai kawai ya sa kuka ɓoye mutane da yawa da suke jagorantar mutane a kan ɓata wallahi sun san suna gane cewa a kan ɓata suke musamman manya sai dai san rai wato ba a san a rabu da girman matsayi abinda ake mora a duniya shikenan na ga wani malami marubuci Isma'il al-Muqaddam a wani littafin sa Ulul Himma yana ba da wani malami ne da'iya na yanzu na baya bayan nan yana ba da labari wani babban fada cikin kristoci ya hau babban matsayi ya kai ko irin cardinal din nan ko kusan haka a wata ƙasa cikin ƙasashe to amma yayi karatu sosai yayi zurfi sosai a cikin addinin Kirista kuma amma yayi nazari yayi karanci addinin musulunci sosai bincikensa ya gamsar da shi cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya babu makawa shine addinin gaskiya dukkan bahasi da yayi kuma da yawa suna gane haka da yawa muna jin bayanai irin waɗannan muna karantawa wanda masu rabo daga ciki da yawa suna rabuwa da anin addinin bata zuwa addinin shari'a musamman waɗanda ba jagororin ba ne to amma shi wannan mutumin shi kawai da yake ɓanta da ainihin mutanensa sai yake cewa shi ya gane cewa haƙiƙa addinin musulunci shine addinin gaskiya to amma ba zai iya barin addinin nasa ba wato da yake akai na ɓata ba saboda ne saboda matsayin da yake akai irin girman matsayi da ɗaukaka da ya samu yau shekara ta 80 in ji shi yanzu idan ya ce zai bar wannan matsayi duk abinda yake ciki na alfarma tsawon wannan shekaru to ai yana ganin cewa in ya bar addinin nasa ya koma addinin musulunci la'alla abinda zai ci ma abinda zai rayu ma sai ya gagare shi saboda ka shi kawai ya yadda kawai ya tafi a haka tun ba mun da batan basira wanda ya shekara 80 inda yana da rabo ada zai musulunta ya ci bilis bayan ko ba haka ba dan ba za a ce da shi kai tunda ka shekara 80 kana ya ba za a karbe ka ba ba a faɗi haka ba hannu biyu za a karbe shi kuma abin da ya ci a baya ya ci bilis in ya zo musulunta a share masa bayan kuma Allah zai masa gata kuma nawa zai ƙara ci bayan shekara 80 kan bayan shekara 80 nawa zai ƙara ci ai ba yawa ko ba daɗi ma daga shekara 80 zuwa sama abinda za a ƙara ci din ai ba mai ciwa ba ne sai dai kawai hakan dai har a ƙarasa to amma wallahi hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ya shiryar da wanda ya so ne zuwa ga tafarki madaidaici to abin da ya faru kenan a malaman Allah ta'ala ya ce wa aqimus sala ku tsaya da sallah ma'ana ku karbi musulunci addinin da ya zama ɗaya daga cikin ginshikan ayyukansa mafi girma bayan tauhidi shine sallah wa atu zakata ku ba da zakka ɗaya daga cikin hanyoyin tsarkaka da tsarkakuwa hanyoyi na tsabtata ita ce ba da zakar dukiya wanda Allah ya bashi dukiya ya iya jajircewa ya fidda zakar wannan dukiya to ya kyautata tsakaninsa da Allah ya yi godiya sannan ya kyautata ga bayin Allah kuma wannan ɗin zai saka shi ma ya zama mai tausayi hatta abinda ba zakar ba ne ma ya iya bayarwa warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da masu sallah ku yi sallah tare da masu sallah ay sallu ma'al musallin muhammadin wa ashabihi ku zo ku musulunta ku zama kuna ainihin tsaye da sallah kuna ba da zakka kuna shiga masallatai ay sallah tare da ku zama musulmai tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato jama'arsa wato kaga wannan kira ne na girma da arziki kira na lumana da tausasawa da aka fara fuskantar da shi izuwa ga malaman yahudu wanda akwai su a cikin madina akwai banu kainuka da kewaye akwai banu quraiza banu nadir akwai banu qurai akwai kuma khaibar da irin su taima a nesa to duka ba su da nisa ainan daga mujtama'ar madina to aka ja hankalinsu wanda in ba dan sun yi nisa a cikin bata ba dan sun daskare da yawa ba a cikin son zuciya ba da bata wannan bayani jan hankali ya isa dan iyakar matakar jan hankali amma da zai so sarai ya ainihin kawar da dukkan wani kokonto ai ya isa daga wannan ku tuna nimar da na yi muku ku cika alkawari na zan cika muku alkawarin ku ku yi imani da alkur'ani da na saukar bai saba wa littafin ku ba kada ku kafirce wa littafin farko don kada ku zama kun jagoranci bata laifin mabiyan ku ya hau ku kada ku musanyi ayoyina da amfanin duniya dan kadan ku ji tsoro na ku kiyaye kada ku cafuɗa ƙarya da gaskiya kada ku ɓoye gaskiya alhali kun san gaskiyar ku tsaya da sallah ku ba da zakka ku yi sallah tare da masu sallah inda da rabo wannan bayani babu zagi ba cin mutunci ba fatanci ba komai sai jan hankali cikin tausasawa da luman to amma suna da bushewar zuciya in sa rai ya riga ya kankama a cikin zuciya musamman aka mayar da addini maciya wato wanda ya mayar da addininsa shine hanyar abincinsa kadai ya badda mutane ya samu abinci to wanda ya nesa cikin wannan barinsa wannan hanya ta bata mawuyaci ne sai dai idan akwai karfin rabo da sa'ada Allah ka kiyace mu wa nazala fi ulama'ihim ya sauka game da malamansu وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين sun kasance suna fada wa ƴan uwansu musulmai daga cikin su akwai waɗanda in wasu ƴan uwansu ko abokan mu'amala sun musulunta sai su ce musu usbutu ala dini muhammadin fa innahu haqq ku tabbata akan addinin muhammadu domin addinin gaskiya ne kamar da za a tambaye su to me yasa ku kuma ba za ku tabbata akai ba tunda gaskiya ne in za su faɗi gaskiya sai su ce eh mu abin da yasa ba za mu bi ba ba wai mun san cewa ba gaskiya ba ne ba a mun san cewa addinin gaskiya ne amma muna samun abin duniya ne muna tsare kujerunmu ne na jagoranci abinda muke samu shi muke tarewa saboda haka ko tunda gama gari ne ba wani abu kuke samu ba ku je ku yi addinin amma mu ku bar mu ba sai mun yi addinin ba ku bar mu mu mori abinda za mu samu kaga wannan akwai jahilci akwai kasada a ciki to shine Allah ta'ala yace atamuruna nas
atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa ankum tatluna alkitab afala ta'qilun واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
Allah madaukakin sarki yace at'amuruna an-nasa bil birr yanzu ko malaman yahudu malaman ahlul kitab malaman banu isra'il fa umarci mutane bil birri da kyautata aiki yanzu fa ce wa mutane su yi aiki na alkhairi birru wato jima'ul khairi kulli abinda ya tara kowane alkhairi dukan wani abu na kirki na alhairi abinda ya tattara wannan shi ake kira albir ko da yake akwai hadisi kamar yadda ya kawo a nan da ke cewa albirru husnul khuluq birru nagarta ita ce kyawun halaye wanda kuma ya haɗe dukan wani abu mai kyau da ɗan adam zai sifanto da shi to kwa umarci mutane bilbirri da nagarta anan dai abin da ake nufi bil imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ku ce wa mutane su yi imani amma watan sauna anfusakum amma ku kyale kanku ku bar kanku Ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya fassara tan sauna bi ma'ana tatrukun kaman nasullaha fa ansahum anfusakum ko fa nasiyahum sun bar Allah Allah ya bar su saboda haka me yasa kuke barin kanku ai ta turko na fala ta amuru na habi me yasa kuke cewa mutane su riko da addinin musulunci amma ku kuna barin sa ba ku riko da shi wa antum tadluna alkitab alhali kuna karanta littafin Allah a taura wa fiha alwa'idu ala mukhalafati alqawli alamal alhali cikin abinda ku karanta a taura akwai gargadi da aka yi idan magana ta saba wa aiki ko aiki ya saba wa magana ka ce abu kaza gaskiya ne addinin musulunci gaskiya ne har ka ce wa wani ma yayi amma kuma a lokaci guda kai kuma kaki wannan ai yayi wato muni mataka to an yi gargadi mataka akan wannan afala ta kiluni shin ba ku hankalta ne su a filikum munin abinda kuka aikata فترجعون كفاسين حقا كدينا واستعينوا بالصبر بالصبر والصلاة كما تندى الأمر يا نيسا يا كان كاما تكوني متى يمكو أطلبوا المعونة على أموركم بالصبر كوني متى يمكو كان الأمر أنكو دحقوري الحبس للنفس على ما تكره دني زوتيا أكان أبندا ran baya so in mutun yayi sake yayi sakace ya shiga cikin bata ya shiga cikin wani abu na san zuciya wani abu na fasikanci ko zalunci har zuciyarsa ta kankama da abin sosai da sosai amma kuma abin fushin Allah ne kamar da ya sani to ba uzuri bane ko ba dalili bane ai yace to ai yanzu kan kuma tunda ya kai ga wannan mataki kuma ba yadda za a yi in ya fade haka to daidai da wato kamar yace ne tunda ya kawo wannan mataki da sabon kawai zai bari gara yaje ya shiga wuta lafiya yau ko ba haka bane so kaga inda mutun yayi sakaci barna tayi nisa ta kankama a tare da shi to dole sai dai ya matsawa kansa sai ya taimaka wa kansa da hakuri sosai sai yayi namijin hakuri tukuna aya dazu muke fada cewa son shugabanci san abun duniya abubuwa irin waɗannan duk su suka sa suka dakire ba wai rashin gane gaskiyar bane ba to yanzu idan mutum yana so ya kwato kansa dole sai ya takura kansa ya matsawa kansa ya danne zuciya ya kwabe kansa daga kankamo da yayi a cikin zuciyarsa wato da san abun duniyar sai ya danne zuciya sosai tukuna kamar mutum ne a ce ya saba da zina Allah ke yashe mu ko riba yana samun kuɗi da yawa ko yana zalunta mutane ta wata hanya cikin hanyoyin zalunci yana samun kuɗi sosai yana jin daɗi kuma a yadda dai yake gani zuciya take raya masa in ya daina wannan to zai shiga wani halin kakani kai to wannan kaga in ba ya zama jannamiji ba in ba ya jajirce matuƙa ba ya danne zuciyarsa zai iya zaro kansa ya zakulo kansa daga cikin wurin da wannan kwatamin da ya jefa kansa a ciki ba zai iya ba to kuma mafi saukin abin da zai yi kenan tunda har yayi sakaci yayi wannan ko ba haka bane domin in bai hakan ba abin da zai zo ya same shi kuma yafi ɗacin hakurin da zai yi ainihin muni ko ba haka bane in talauci ne zai same shi in ya tuba ya daina barnar in wata bukata ce ta gangar jiki da zai rasa to gwamma wannan ciwon da raɗaɗin da rashin gwamma wannan kewar akan abin da zai zo ya same shi na mummunan hisabi ranar alkiyama da ma azaba ta yi ma tun daga ranar farko daga mutuwarsa a barzahu zai fuskanci azaba to kaga kenan ba dabara ba ce mutum ya ce ai shi ya kankama ya yi nisa a cikin barna wani yana faɗa min cewa wani yana cewa wai shi ya san ribaɗin nan haramun ne amma dai saboda yanda ya saba shi gaskiya ba zai iya dainawa ba ya saba yana jin daɗin abin ba zai iya dainawa ba ha ba zai iya dainawa ba to kaga wannan ba zai iya hakurin ba kenan ba zai iya sa'ana da hakuri ba dama ai hakuri kamar da malami suke cewa akwai as-sabru ala ta'a akwai as-sabru anil ma'siya akwai kuma as-sabru ala al-balaya wal mihan hakuri akan da'a hakuri a barin sabo hakuri kuma kan wata jarrabawa ta musiba to dole ne mu'mini ya fuskanci wannan duk abin da ya bijiro in da'a ce ta taso kai hakuri ka yi ta sai ka ji dadi daga karshe idan sabon ne ya taso ko da in baka shiga ciki ba Allah ya taimake ka kada ma ka shiga in ma ka shiga ciki to wajibi ne kai hakuri ka zakulo kanka shine mafi sauki hakan in jarrabawa ce ta zo to amma wanda yace ba zai iya hakuri ba to ai zai iya hakura dole ran da mutuwa ta zo masa ko ba haka ba kuma kaga ya bari babu gwaninta babu madalla ko ba haka ba abinda yake jin baya son ya rasa din ya rabu da shi na amfanin dole ya rabu da shi ko ba haka ba zunubin kuma da ya zama masa shi wanda shine babbar fitina to ya tara wa kansa shi wato kaya ya tafi da shi wannan rashin basira ne to shine Allah ta'ala ya ja hankalin banu Isra'ila da suka yi nisa suka kankama a cikin fatan cewa su nemi taimako akan hakuri kuma su yi sallah ko dai kamar da muka ambata ko da banu Isra'ila sun zama sababi na saukar da wata aya ko wasu ayoyi misali to amma fa'idar sakon zai shafi kowa. Ana maganar duk wanda yake cikin halin sabo ko kuma hali na tsanani, to ya nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri, danne zuciya. Ash-shaja'atu sabru sa'a, jarumtaka ita ce haƙurin lokaci guda. Lokaci guda idan ka yi haƙuri sai ka ga zama ka zama jarumi. In ka kasa haƙurin lokaci guda kuma shi kenan, wani ragwancin ya yi ta raka ka kenan har iyadu, ko ba haka ba ne? To, Yusuf alayhi salam lokacin da Zulaikha ta neme shi da ya jarumtaka ta wanda ya san girman Allah ya ƙwace kansa, ba shi ne aka dawamar da wannan cikin Alƙur'ani ba, ya zama abin koyi. Haƙuri ne na lokaci, to wanda ya haƙuri sai ya yi nasara. Wassala haka nan sallah, a farada haɓe zikiri ta aziman lishaniha, ya keɓe ta da ambato saboda girmama sha'aninta. Ibn Abbas radiyallahu anhu, kamar yadda Bukhari ya rawaito, yana kan hanya yana tafiya, sai aka ce masa Qusam ibn al-Abbas ɗan uwansa ya rasu, sai ya taɗe da kan hanya ya kabbarta ya nafila ya tsawaita. Da ya sallama ya kama hanya sai yake karanta wannan aya, atamuruna an-nas ay wasta'inu bis-sabri was-salah, kaga wato ma'ana hatta abinda ke jarabawa ce, musiba ce, ba wani abu ne na sabo, amma dai wani abu ne da rai zai damu da shi, neman samun sauki da sa'ada, to mutum ya yi sallah sai samu rangwame. Shi yasa ma abu bisa wannan munasaba muke ta faɗa, yanayi da al'umma take ciki na damuwoyi, tashin farashin kayayyaki, abubuwa da yawa na damuwoyi da yawa, sallolin nan suna ba da babbar gudunmawa wajen natsar da zuciya da kuma tunkuɗe wannan musiba. Da yawan addu'a sai mu ƙara yi, Allah ya datar da mu. Wa fil hadisi, ya zo cikin hadisi, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salah, annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kasance da wani al'amari ya tsananta gare shi, sai ya gaggawa zuwa ga sallah. Al-kitabu lil yahud, bayanin an fuskantar da shi ne ga Yahudawa da farko, lamma akahum anil imani sharahu wa hubbur riyasa, yayin da wato ashara mumunan kwaɗayi na abin duniya da kuma son jagoranci da ya kange su ya tsare su ya tare su a barin imani, akahum ya ma'ana saddahum wa mana'ahum wa sarafahum, yayin da wannan ya kange su ya hana su su yi imani, to fa umiru bis sabr, sai aka umarce su da su zama su haƙuri. Wa wasamu shine azumi, li'annahu yaktharu shawata, domin yana karya sha'awa. Aw bis sabr al-lughawi allazi huwa habsun nafsi ala al-makarih hatta tantaha fil maqsud, ko kuma dai ana nufin haƙurin ne dai da ka sani a harshen, idan aka ce haƙuri wanda shine danne zuciya akan abin da rai baya so, har zuciya ta yi nasara akan abin da take nufi. An umarce su yi haƙuri domin su iya rinjaye akan zakatansu. Wasalati da annaha turisul khushu a watan fil kibra, sannan sallah tana gadar da ladabi, tana kore girman kai. Duk wanda zai dinga sallah yana sallah saboda Allah, yana cika ta, to za ta gyara masa zuciya, ta gyara gabansa, ta gyara sulukinsa da iznin Allah. Wa innaha, kuma lallai ita sallah, la kabiratun, tana da nauyi, tana da girma, illa alal khashi'in, sai ga masu tsoron Allah, a sakine ila da'ati, wa'inda suka nazo da da'a. Sallah ga ta dai mai sauki, to me wahalar da ke cikin ka dauki buta kai tsarki kai alwala ka kabbarta kai sallah? Mafi yawan rakawoyi idan sallah ta farilla ce, sallah farilla raka'a hudu ce, kuma ba a kayyade cewa sai ka karanta doguwar sura ba. Sallah aba ce mai sauki, to amma a yadda ɗabi'u suke, a yadda ainihin zukata suke, in ba a horar da su da imani da biyayya ba, sallah tana da nauyi. Sai ga wani haka kurin yana ta wahala, yana ta fama, amma ya tashi ya sallar, abin ya gagare shi, zai wahalalu da ɗawainiya, ninkin ba ninki. Abin ta kai ce za a ga wani lokaci leburori ‘yan ƙwadago da yawa, mutum yana saran itace, yana tonon ƙasa, wani ma faskare yake, wani wankau yake yi, abubuwa iri-iri wani yana ta yana kwale-kwale a rufin sorayen mutane ko dakunan mutane amma ba zai sauko ba ko juma'a wani ba zai tafi ba in ba mai aikin ne mai damuwa da abin ya ce saukaka je ka sallah wani ko an faɗa masa ba zai tashi ya je ba saboda zuciyarsa ainihin ta gurɓace babu ainihin imani babu tsoron Allah babu son bautar Allah sai sallah ta zama masa da wahala wani ma sai kaga an ana zaune a majalis wai sai su yi alwalsafi wurin sallah to amma idan wani ya farkaice danuwan mutane ma shi sai ya yi wani wurin kawai ya tafi wani yawo su kuma tafi masallaci su je su dawo shi ma idan ya je ya ɗan kyakkyewaya can haka nan sai ya ba sai ya dawo kuma ya zauna suka rasa to menene ya sa shi ba zai je ya sallah ba wani lokaci kuma in ya ga ido ya matsa ya je ya sallah sani fa haka ta riya to sallah tana da nauyi ma'ana tana da wuya amma sai ga masu tsoron Allah mai tsoron Allah kam ita sallar sanyin zuciya ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Bilal wani lokaci a rahina biha ya Bilal Bilal kai kiran sallah don mu samu mai sallah mu sarara Allah ka samu a cikin bayinka waɗanda sallah take musu da sauki kuma take zama abin farin ciki akwai wanda in ya tashi yana sallah tsakar dare mutane suna ta bacci to tausaya musu yake yi daɗin da yake ji su ba sa ji wani aka ce masa wani yana ɗaukar awa ɗaya awa biyu yana sallah cikin dare sai ga wata wahala ce da ba zai iya ba amma wanda kuma ya horu da hakan har ya biyu sosai ya samu riyada horaswa sosai zuciyarsa ta biyu sosai to shi kuma wannan shine abu mafi daɗi har shauki yake lokacin ya zo in yana karatun alkur'ani yana tuntuni ne a ciki yana ganawa da ubangiji natsuwa yake samu yana wance zuciyarsa to haka abin yake to amma kullum ba a samun ƙarshe sai an samu farko mai kyau ba a samun ƙarshe mai kyau sai an samu farko mai kyau ko ba haka ba idan mutum ya taso farko yana ta kula da addini yana ta ƙoƙari yana ta yi to yau da kullum sai addini ya kankama a zuciyarsa komai sai ya zama mai sauƙi kuma komai ka sani haka yake kyauta da dukiya ciyar da dukiya ba a iya yin su kwatsam haka sai an horu da wannan an saba ana yi sannan a hankali sai ga mutum yayin da ya bayar da dukiya sannan yake jin daɗi fiye da dukkan wani abu da zai yi nasa na kansa wani kuma idan zai cire wani abu nasa to kamar za a ƙaye wani abu na fatar jikinsa ne ka san wannan kwaye da wuya to haka Allah ka gyara mana zukatanmu da halayenmu alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wa'inda suke da yaqini suke da haƙiƙa ne sakankancewa za su gamu da ubangijinsu kuma su masu komawa ne zuwa gare shi wanda ke da yaqinin Allah yana nan zai koma ga Allah lahira gaskiya ce hisabi aljanna da wuta duk gaskiya ne wannan ba zai samu nauyi wato a cikin al'amarin sallah ba zuciyarsa ba za ta zama ainihin ta yi masa nauyi al'amarin sallah ba karanta mana aya biyu nan insha Allah
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
ثم كرر النداء لبني إسرائيل سنة الله تعالى ينانا تكرع بنو إسرائيل تذكيرا لهم بالنعمة السابقة دان تناتد دسو نعمة دتقباتا التي أنعم الله على آبائهم نعمة دا ألا يعني امتر دايتا واتو يبا ييتا أكان إيا ينسو دكاكني هو ديكي باسوني مباشرة عمي يفارو دسوبا amma duk abin da take alfahari da shi kuma ya zama asali da tushen daukaka su shine wannan din dan duk wani wanda baya da tushe yanzu ainin da wuya ya zama karshen wato halin nasa na yanayin sa yayi kyau kusan mutane suna morar ko suna samun daukaka ne daga asalin da suke da shi to iyayensu can kakanninsu Allah ya yi musu baiwa saboda haka ake tunawa jikokinsu a yau da suke alfahari da kakannin nasu ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il wato annabi Yaqub alaihi salam sune dai Yahudawa na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'mata da ni'imtar akan ku bi shukri alaiha bi da'ati ku gode wa ni'mar da nayi muku ku yi min biyayya kamar da ake nanatawa kullum godiya ta shukuru ita ce ai amfani da ni'ima da baiwa a hanyar da Allah ta'ala yake so wanda ya samu koshin lafiya to ya bauta wa Allah da lafiyar tasa Allah ya baka lafiya ka tsaya da sallah kai azumi in akwai dukiya ka ba da zakka lafiyar taka kai aiki da ita kai bauta sosai ka tsaya wa addinin Allah haka nan dukiya da Allah ya baka haka nan wani mulki da iko duk wani abu da Allah ya baka shi ilimi duka kai hada shi domin Allah kada ka shigar da san zuciya a ciki duka dai wannan yana daga cikin godiya ga ni'ima da ake kira ash-shukr to Allah ya kira banu Isra'il cewa su tuna ni'imar da Allah ya yi musu albarkacinta su yi wa Allah godiya su yi da wa anni faddaltukum ala al-alamin kuma ku tuna cewa na fifita ku ai na fifita kakanninku can na baya alal alamin akan talikai ai alami zamanihim wato talikan zamaninsu ba ana nufin an fifita banu Isra'ila akan talikan duk duniya ba domin ai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ita ce mafificiyar al'umma baki daya fifikon da ake magana a zamanin banu Isra'ila duk wata al'umma ta duniya ta fuskar addini babu al'ummar da ta kai su ɗaukaka kuma wanda ya samu ɗaukaka ta addini to shine ya samu ɗaukaka fiye da kowa to amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa su ne suke da wannan ɗaukakar su ma suna son shigen wannan ɗaukaka to sai dai su zo musulunta amma ba za su daƙire sujada baya ba sannan su yi tsammanin suna da ma wani wata daraja ballantana ma a ce fifiko aw fuddilu bi an bu'itha minhum bi an ba'atha minhum rusula ko kuma fifikon da aka yi musu shine an aiki manzanni ko an aiko manzanni da yawa a cikinsu babu wata al'umma babu wani jinsi na mutane da aka turo manzanni da yawa a cikinsu kamar banu Isra'il wasu malaman ma malaman tafsiri suna cewa an aiko mutane ko kuma an sanya annabawa a cikin banu Isra'ila sun kai 8,000 ko da yake da Allah shine ya san hakikanin abu mairin wannan in bai zo a ingantaccen hadisi ba to sai dai a fade shi abu ne da tantance shi yana da wuya amma dai suna da yawa kama kala Musa fi suratul Ma'ida kuma da Allah ta'ala ya fada a suratul Ma'ida وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا كأنبتا لوكتين ده موسى يفدى ومتاننسا بنو إسرائيل دم كتنا ده نعمة ده الله يأكمكو كوي بيهيا كتنا كبدا بيهيا يعني ده يسن يأنبوا ديوا أتكينكو kuma ya sanya ku sarakuna ya sanya masu mulki da yawa a cikin ku wa atakum kuma ya baku malam yuti adam min alalamin abinda bai baiwa wani ba cikin mutanen duniya ainihin na lokacin ku to dan wannan ku gode wa Allah ku yi da annabi Musa sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya musu wannan gargadi da wato tunatarwa yayi musu wannan nasiha ya ja hankalin su kamar yadda alqur'ani yazo yana nata wannan abinda dai ake so shine su rabu da wannan bijirewar da suka yi da kore sai ya hancin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani su rabu da yaudar al'umma da damfara su da batar da su su zama malaman gaskiya malamai irin na wato irin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowan su ya san wani abu sai ya fansama cikin duniya domin sanar da mutane hanyar Allah bautar Allah haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi lokacin da tun ana makka wanda suka fara karba addinin musulunci sai suka yi ta radawa mutane da suka amince da su a hankali addini yayi ta yaduwa haka nan abu yana ta tafiya haka wayansu suka tafi wasu garuruwa har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka karkasu ko ina sa koyar da gaskiya suna yada shari'ar Allah a bayan kasa to wannan abinda aka so su ma su yi kenan su musulunta su rike gaskiya su tsaya da sallah su bada zakka su yi hakuri kada su bi son zuciya to wannan shine abinda aka so wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku kiyayi ku ji tsoron wata rana da wani rai ba zai isan ma wani ba ba wani wanda zai zo ya ce zai bugi kirjin tsayawa wani ko wane ne wannan nasa wannan ko wane ne shi wani rai ba zai isan ma wani ba sai an da wani abu wa yawmal qiyama shine ranar alqiyama kowa ta kansa yake yi wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba za a karbawa ran ceto ba in babu imani alaysa laha shafa'atun fatuqbal ba wani ceto da za a karbawa ran matakar babu imani akwai ceto amma sai ga masu imani mu'minin da yake musulmi ne sahihi mu'mini sahihi amma ya fada cikin zanabai zanaban nan suna barazanar saka shi azaba kuma an yanke masa cewa za a kai shi azaba to wannan ne wanda in Allah ya so shi da rahama sai ya sa shi a ceton wanda ya so ko ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake yawa ko ceton waɗanda Allah ya ba su damar su yi ceto daga makusanta na jini ko kuma makusanta na addini duka wannan tabbatacce ne akwai shi amma dai ceton da aka kore anan ceto irin na mushrikai wanda suke da'awa babu imani amma ayi tsammani ko a dogara cewa za a samu ceto da babu wannan ceto game da su kansu a wuta za su ce fa malana min shafi'in babu da masu mana ceto saboda haka kafiri ba zai yi ceto ba ba za a cece shi ba wala yuhazu minha adlun ko ba za a karbi wata fansa ba daga wani rai mutum ba zai ba da wani abu ba ya fanshi kansa da mutum zai mallaki dukiyar da za ta cika duniyar nan zinari ne ko menene ya bayar kamar da ayoyi da yawa na alqur'ani suka bayyana domin a bar shi ba za a bar shi ba mutum ma zai so a ce zai fanshi kansa da koda mutane ne mafiya kusa da shi ko yawadu almujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bi bani wa sahibati wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji duka amma ba zai yiwu ba ka duba yadda mutum yake son mutanen sa misali iyayensa ƴaƴansa matansa da dukkan ƴan uwansa amma da in aka ce wuta za a kai shi ya ganta to zai yi burin ina ma a ce a tarkato ƴaƴansa da matansa da iyayensa da ƴan uwansa da kowa a duk a kurmasa cikin wutar jahannama shi kuma ya tsira ko ba za a kai shi aljanna ba misali a ce a maida shi ma ƙasa kawai don za a maida dabbobi shi dai ya tsira suje su ta shan wahala ban tsoron da ke cikin wannan lamari ai ba karami ba ne to abinda zai faru ga kafirai kenan ranar alkiyama duk wanda ya yaudari kansa bai imani ba bai musulunci na gaskiya ba ya yaudari kansa ya yi shirka ya yi nifaka to abinda zai faru kenan a kansa Allah ka kiyaye mu wala hum yunsarun ko ba za a kare su ba daga azaba ayyumnauna min azabillah ba za a kare su daga azabar Allah ba babu wani wanda zai kare wani babu wani wanda zai iya ceton wani babu wata fansa da za ta fitar da mutum in ya mutu babu imani ranar tashin kiyama muna roƙon Allah mu ɗauke sarki ya tabbatar mana da wani imani imani sahihi wanda zamu rayu da shi ya zama nagata sannan kuma ya zama sanadin tsira gare mu yayin da zamu koma ga Allah subhanahu wataala. Al'amuran suna da girma matuƙa, amma dai duk wanda ya riko da littafin Allah Al-Qur'ani kenan ya riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, insha Allah ya shiga ganuwar tsira kuma Allah ba zai tabar da shi ba. Allah ka tabbatar da mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فادح. اللهم آسن عاجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.